Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya, suna na Sarkin Hashim Gumel tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 15 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
An rufe makarantu, bankuna da ofisoshin gwamnati a duk faɗin Lebanon a yau Juma'a bayan arangamar da aka yi ta awanni tsakanin 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai inda suka kashe mutane shida tare da tsorata mazauna birnin Beirut. Mutumin da ake zargi da harin kwari da baka da ya kashe mutane biyar tare da raunuka uku a wani ƙaramin gari na Norway zai ba da bahasinsa a inda yake tsare a yau Juma'a. Rahotanni sun ce tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana murmurewa a wani asibitin California kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yanzu haka likitoci da kasashen duniya suna yawan masu ƙarin ƙarfi aikin zuciya a Sokoto.
This is our jihad and we have to help the
wannan jihadi ne muke yi. Muna taimakawa musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba daga ko ina a duniya. Muna iya kokarinmu ne domin ceto rayukan jama'a.
Haka kuma za a ji cewa an yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta da aka buɗe don karatun yaren da mayakan Boko Haram suka kashe iyayensu.
Mun farin ciki ne ganin cewa waɗanda suka kashe iyayensu wannan makarantar ta kula da su har zuwa ga sun kammala karatunsu a yau.
A cikin jamhuriyar Nijar kuwa shugaban ƙasar ne ya kaddamar da wasu ayyukan sabuwar makarantar horar da hafsoshin sojin ƙasar a ci gaba da ƙarin damarar yaki da ƙasar ke gwabzawa da 'yan ta'adda. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma da farko sai a fara gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. An rufe makarantu, bankuna da ofisoshin gwamnati a duk faɗin Lebanon a yau Juma'a bayan arangamar da aka yi ta awanni tsakanin 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai inda suka kashe mutane shida tare da tsoratar da mazauna birnin Beirut. Gwamnati ta yi kira da a yi zaman makoki na kwanaki bayan rikicin da aka yi inda 'yan bindigar suka yi amfani da makamai masu sarrafa kansu da gurneti a kan titunan babban birnin ƙasar. Lamarin da ya yi kama da wani mawuyacin lokaci da ƙasar ta shiga sanadiyar yaƙin basasan da aka yi a tsakanin shekara 1975 zuwa 1990. Rikicin ya ɓarke ne a ranar Alhamis a zanga-zangar da manyan mabiya shi'a guda biyu, Hezbollah da Amal Movement, suka shirya suna kira da a cire babban alƙali alin da ke binciken wata mummunar fashewa da ta faru a bara a tashar jiragen ruwa ta Beirut. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar na ɗauke da makamai, ba a san ko wane ne ya yi harbi na farko ba, amma arangamar ta rikide cikin sauri zuwa musayar harbe-harbe a daidai wani yankin iyaka da ya raba angonnin da musulmai suka fi rinjaye da wanda kristoci suka yi yawa a birnin na Beirut. An yi ta harbe-harbe na tsawon sa'o'i kuma motoci ɗauke da marasa lafiya sun garzaya don ɗaukar waɗanda suka jikkata. Maharan sun yi harbin ne daga saman wasu gine-gine, harsasai sun yi ta fasa tagogin gidaje da ke yankin. An ɗebe ɗaliban makarantu kuma mazauna garin sun yi ta ɓuya don tsira da rayukansu. Mutumin da ake zargi da harin kwari da baka da ya kashe mutane biyar tare da raunuka uku a wani ƙaramin gari na Norway zai ba da bahasinsa a inda yake tsare a yau Juma'a. Mutumin da ba zai bayyana ba a gaban kotu saboda ya amsa laifin kisan kuma ya amince a tsare shi. An kama Espen Andersen Brighton, ɗan ƙasar Denmark mai shekaru 37 a daren ranar Laraba bayan mummunan harin da ya kai kan wasu ɗaiɗaikun mutane. 'Yan sanda sun bayyana harin a matsayin aikin ta'addanci. A jiya Alhamis an miƙa shi ga hukumomin lafiya. Ƙwararru za su duba shi kuma su tantance shi a wani ƙoƙari na fayyace ko yana da isasshen hankali a lokacin da ya kai harin. An miƙa Andersen Brighton ga hukumomin lafiya kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar Norway suka rawaito a yau Juma'a. Suna masu cewa za a miƙa shi ga ƙwararru biyu don su duba shi kuma a tantance lafiyar ƙwaƙwalwarsa. Kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti, rahotanni sun ce tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana murmurewa a wani asibitin California sanadiyar wata rashin lafiya da ya kamu da ita a cewar likitocinsa. Kakakin Clinton, Angel Urena, ta wallafa a shafin Twitter cewa an kwantar da tsohon shugaban mai shekaru 75 a cibiyar kiwon lafiya ta Jami'ar California Irvine ranar Talata da yamma bayan kamuwa da wata cuta da ba ta da nasaba da COVID-19. Yana samun sauki, yana cikin koshin lafiya, kuma yana matukar godiya ga likitoci da ma'aikatan jinya da ma'aikatan da ke ba shi kyakkyawar kulawa, inji Urena. Mai magana da yawun ta bayyana wa Reuters cewa shugaban yana samun sauki sosai har yana tabarkwanci da ma'aikatan asibitin. Gidan talabijin na CNN ya bada rahoton cewa an kai Clinton asibiti ne bayan da ya kamu da matsananciyar gajiya, inda aka gano cewa ya kamu da wata cuta da ta shiga magudanar jininsa, wacce likitoci suka yi amanna cewa ta faru ne daga harbuwa da ya yi da ita daga mafitsararsa. Likitocin tsohon shugaban Alfish Amin da Lisa Badek sun ce an kwantar da shi a asibitin ne don a sa ido sosai a kansa, kuma an ba shi wasu magungunan kashe ƙwayoyin cuta.
Kafin mu sake da labarai, za mu leƙa Najeriya, inda yanzu haka likitoci da kasashen duniya daban-daban suke kan aikin ceto rayukan mutanen da ke fama da cututtukan zuciya. Likitocin su 24 suna aiki ne ƙarƙashin inuwar ƙungiyar musulmi ta duniya, wato Muslim World League, wadda ke da mazauni a ƙasar Saudiya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Cututtukan zuciya na daga cututtukan da ke addabar mutane a Afirka, kuma masu wahalar neman magani. Wasu daga cikin cututtukan, idan za a yi aikin su, musamman in ya kai ga tiyata, sukan cinye miliyoyin nerori kamin a samu waraka. Masu fama da cututtukan zuciya daban-daban a Najeriya yanzu haka suna morewa aikin tiyata kyauta a jihar Sokoto, wanda ayar likitoci daga kasashen duniya biyar ke gudanarwa. Dr. Abdullah Amshki shine jagoran ayar likitocin.
This is our jihad and we have to help the
wannan jihadi ne muke yi, muna taimakawa musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba daga ko'ina a duniya. Muna iya ƙoƙarin mu ne domin ceto rayukan jama'a, domin ceto rayuwa ɗaya tamkar ceto rayuka da yawa ne a duniya. Dr. Abubakar Umar shine shugaban sashen kula da masu fama da cututtukan zuciya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, inda ake gudanar da wannan aikin.
Mun yi aikin zuciya ne na nau'in abin da ake ce ma valve. Zuciyar dan Adam haka Allah ya halicce ta, tana da valves guda hudu. In valves din nan suka lalace, jini yana iya tafiya dawo, ko kuma in suka taushe, sai jini ya kasance bai gudana cikin zuciya. Abin da ya kamata a yi musu na fannin operation shine a cire su, a samu wayansu wayanda aka yi a sa a madadin wayanda aka cire.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto, kuma wakili a kungiyar ta musulmi ta duniya, Sanata Aliyu Magatakarda Wamako, shine ya yi ruwa ya yi tsaki ga zuwan ayar likitocin a Najeriya. Wakilinsa a wurin da ake gudanar da wannan aikin, Muhammad Bello Sifawa, ya bayyana cewa
su kansu waɗanda aka gudanar da ma aikin ya yi musu alƙawarin mayar musu da kuɗaɗensu, waɗanda suka biya na test da sauransu, waɗanda suka kama wajen 321,000.
Taki biyu zuwa uku daga bakin ɗakin da ake yin tiyatar, ‘yan uwan marasa lafiyar ne suka yi cincirindo jiran ganin ayyama ‘yan uwansu aiki.
Sunana Hajiya Lare Bello Shehu, yaro na Fodio Bello Shehu shi aka yi ma'ai. Cinyan ya fara tun cikin azumi. Mai ta tahowa asibiti, muna ta tahowa asibiti. Sai rana kawai anka ce Laraba za su zo. To sai ga su kuma sun taho. Kuma ai ma Fodio aiki. Alhamdulillah.
Sunana Aminu Alhaji. To mu ai abinda muke fata ma ka muke tsammani ma ga Ubangiji insha Allah, abubuwan masu matsalolin da suka ji sun riga sun kau. Saboda haka za su ci gaba da rayuwa kamar yadda sauran al'umma suke rayuwa.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da likitoci daga kasashen ƙetare suke zuwa Najeriya su yi aikin cututtukan zuciya kyauta. Abin da mahukunta a Najeriya ke fatar ganin cewa likitoci 'yan Najeriya za su ƙara samun ƙwarewa ta yadda ba sai wasu sun zo daga ƙetare ba domin ceto rayukan jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A da yanzu kuna tare da sashen Hausar muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya.
Amurka na shirin komawa cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Janairu. Matakin da zai sauya cire ƙasar da tsohuwar shugabar gwamnatin Trump ta yi daga ƙungiyar a shekarar 2018. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa bayan kada ƙuri'ar ya ce Amurka a shirye take ta yi aiki tare da abokan hulɗa da ƙawayenta don taimakawa jagorantar duniya zuwa ga samun kwanciyar hankali makoma mai wadata mai dogaro da martabar ɗan adam. Washington ta sami ƙuri'u 168 fiye da 97 da ake buƙata. Duk da haka Eritrea ce kawai wacce ta sami ƙuri'a 144, take da ƙuri'a mafi ƙaranci cikin ƙasashe 18 da aka zaba a majalisar. Wakiliyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce komawa cikin majalisar ya cika alkawarin yakin neman zaben Biden na sake shiga cikin kungiyar don tabbatar da cewa ta yi aiki yadda ya kamata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya an yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta da aka buɗe don karatun yaran da mayakan Boko Haram suka kashe iyayensu. Wani mutum ne da ya samar da makarantar don taimakawa yaran kyauta. Husaina Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Aka gudanar da bikin yaye ɗalibai na wata makaranta da ake kira Future Promise Islamic Foundation da ke birnin Maiduguri a jihar Barnar Najeriya. Akasarin ɗaliban da ke wannan makaranta dai marayu ne wanda suka rasa iyayensu a sanadiyar rikicin Boko Haram da aka yi fama da shi a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Barista Zanna Mustafa shi ya samar da wannan makaranta saboda yadda rikicin Boko Haram ya tagayyara yaran ya kuma maida su marayu.
Makarantar nan tunda muka asusa ba tuba karban koda kobo daya a cikin wani wajen a talafa wani akan makaranta ko karatun ko ma a kan wani abu na cewa za a tsaye a talafa da kuma yau a ce a waye gari ina yara da har za su kaya ke su yi magana akan makarantar cewa a nan suka samu ilimi kuma su nuna a duniya cewa ga ilimin da suka samu a nan ya ƙayatar to ba abin da nake jin daɗin sun yi wannan wanda ina son su sa ƙarfin gwiwa kuma su fara karatun nan in Allah ya yarda daban sai alheri.
Shugaban makarantar jami'ar Maiduguri Farfesa Aliyu Shugaba ya taya ɗaliban murnar kammala karatunsu tare da cewa ƙofar jami'ar Maiduguri a buɗe take domin ba da gurbin karatu ga duk wani ɗalibi da ya hazaka ya kuma fito da sakamako mai kyau.
Abun farin ciki ne ganin cewa waɗanda suka rasa iyayensu wannan makarantar ta kula da su har zuwa ga sun kammala karatunsu a yau. Muna da jira tsoro a jami'a idan kuma suka zo mu za mu buɗe kofar mu a jami'a don su shigo ƙara karantar da su da maida su da mutane ne wanda za su iya su taimakawa ƙasa su taimakawa kansu su taimakawa al'umma.
Shi ma kwamishinan matasa da wasanni na jihar Borno Comrade Sain Nabuba ya kirayi masu hannu da shuni da su ba da taimako ga wannan makaranta don inganta rayuwar marayu.
Sanin kowa ne wannan makaranta ba ma a Najeriya ba a duniya an santa taimako wa yaran marayu ko kuma yaran gajeyu abu ne wanda gobe kyama mutum zai gani a cikin kuriyarsa.
Kowa dama duk wanda ya kunce kansa a boko irin ranar da yake jira wata ran a ce ya gama dan yayi gaba to alhamdulillah ina farin ciki da yau kun gama da secondary school insha Allah sai kuma haya in sai mun ga abin da Allah ne.
Husaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Husaina Muhammad. Yau shugaban kasar Niger ya kaddamar da ayyukan sabon makarantar horar da hafsoshin sojin kasar a cigaba da karajin tamarar yaki da kasar ke gwabzawa da yan ta'adda. Muhammad Bazoum ya kara da cewa zai dauki matakin ninka yawan dakarun kasar a shekaru hudu da ke tafe, saboda haka za a bude wasu makarantar sojin sama da ta sojin kasa a Gadas da Keta. Wakilin murya Amurka Ai Maisulun Umar Barma ya aiko mana da karin bayani.
Yayin wani babban bikin da ya hada mambobin gwamnati da shugabannin rundunonin mayaka da jakadun kasashen waje a Niger ne aka kaddamar da ayyukan soma karatu a sabuwar makarantar hafsoshin sojan Niger, wato Ecole Militaire Superieure, wace gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa a shekarar 2020 da nufin horar da manyan hafsoshin sojan kasar dubarun yaki a wannan lokaci na fama da kalubalen tsaro. Kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban kasa Muhammad Bazoum, wanda ya jagoranci wannan biki.
Za mu ba su horo wanda zai ba su duk kurewar da ta dace don su jagora kompanyi da batalyon da duk unité namu. Nan gaba ba sai mun sarrafa kudi da yawa ba, muka aika sojawanmu su samu horo a ketare. Kagan riba ce babba wannan. Da sabidin irin kudin da za a sarrafa, ba mu iya nan take mu doki mutum kamar 28 yadda muka yi na a ba su irin wannan horo na oli. Maimakon su je ketare, a ba su misalai wanda suke da nasaba da kasar inda suke. Nan duk misali da za a basu na kasanmu, saboda masu basu horo ɗan kasanmu ne.
Shugaban ya kuduri aniyar lullunka yawan dakarun kasar har sau hudu a shekaru masu zuwa, saboda haka ya bayyana shirin bude wasu karin makarantun soja a nan gaba a Agadas da Keta da ke jihar Tawa a matsayin wani bangare na tsarin manufofin gwamnatinsa a fannin tsaro.
Kowace shekara za mu ba masu soja na kasa mutum 5,000. Kalubalen da muka fuskanta ya tilasta mu sa yaranmu, ƴaƴanmu a cikin aikin soji fiye da da. Kuma za mu buɗe makaranta inda za a koya ma sojawanmu aiki wanda yake dangane da jirage wanda muke amfani da su. Ko da babu wannan yaƙin nan, abinda ya cancanta ƙasa kamar tamu ta kasance tana da jirage na soji da yawa. Za mu yi iyakan ƙoƙarin domin mu samu jirage da suka dace don mu yi amfani da su mu kare ƙasarmu.
Jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da ƙasashen da ke fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da Mali, Najeriya da Libya ta tsinci kanta cikin mawuyacin yanayin tsaro. Saboda haka shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun 2021 ya sha alwashin kula da sha'anin tsaro daidai da yadda zai baiwa fannin ilimi. Yana mai cewa kasar za ta ci gaba da hulɗa da ƙasashe aminai masu tallafa mata a fannin tsaro, irin su Amurka, Faransa, Italiya, Jamus, Belgium da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Makon da ya gabata ne Majalisar Dattawan Amurka ta cimma matsaya kan samar da damar da za a faɗaɗa ƙofar karɓo bashin kuɗaɗe waɗanda gwamnati za ta yi amfani da su wajen gudanar da harkokinta daga nan har zuwa 3 ga watan Disamba. Lamarin da idan aka samu akasin hakan zai kai ga shallin da gwamnati za ta kasa biyan ma'aikata da masu karɓar kuɗaɗen fansho da gudanar da sauran hidindimunta da take yi. Yau batun da za mu tattauna a kai kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To a kwanan nan ne sakataren baitul malin Amurka Janet Yellen ta ce nan da ranar 18 ga watan Oktoba kudaden da gwamnatin kasar ke sarrafawa wajen gudanar da ayyukanta na yau da kullun za su kare. Gargadin Yellen na zuwa ne yayin da majalisar bata kai ga cimma matsaya kan kara fadada kudaden da za a karbo bashi ba, wanda hakan har ila yau zai sa gwamnati ta gaza biyan basussukan da ake binta, abinda ba taba gani ba a tarihin kasar. Dangane da wannan batu, na gayyato mai fushin baki kan al'amuran yau da kullun Dr. Nasir Danmowa, dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka, dan yi mana karin haske kan wannan kairuwar rana da ake ta a majalisar dokokin Amurka kafin a kai ga wannan mataki.
To, yadda abin yake yanzu kake kaman da sanin zan yi ba mutane su gane shi ne kaman kaga mu nan muna da credit cards. Misali kana da credit card, an ce limit ɗinka dala 1000 ne. To sai ya kasance ka san wani wata ya kamata ka biya wani abu daga cikin kuɗin.
Haka.
To, idan ka cinye dalan ka 1000, ka kai credit limit ɗinka ke. Maximum limit ɗinka to. Ya kamata a ce da lokacin biya ya yi ka biya. In baka biya ba, abin zai ɓata ma credit score ɗinka sosai. Kasancewa to ba ka da aminci ga abin nan. ga masu ba da bashin. So amma kuma ana iya baka damar ka ƙara credit limit ka daɗa in su masu ba da bashin suka ga cewa kana da biya, to sai suna iya ƙara ma sai kasance kamar mukun maimakon dubu guda a kai ka dubu guda da ɗari ga misali, kaga an ƙara ma limit kenan. To kamar irin haka nan ne ita America ta shiga wato abin da credit limit ɗinta ya kai inda an ka sukudar su dokoki suka ƙayyade mata. To ba za ta iya idan lokacin biya ya yi wato da a ce sati mai zuwa kenan, inda a ce ba a ɗaga wannan limit ɗin ba, to za ta kai wannan matakin wanda na yi bayani can ba a cewa mutum da ya shiga wanda zai ɓata mishi credit score gaba ɗaya.
Wato za a iya kusanta shi kenan da misali a ce kamar bashi ne kenan ta yadda mutane za su fahimta. Shi kuma credit card da muke ta magana a kai wato da credit limit a nan wato kamar wani kati ne da ake sa mutum kuɗi a ciki da wani iya adadin kuɗi wanda mutum zai iya amfani da su, amma kuma ba a ba shi abin da zai wuce abin da aka sa mai a katin da zai iya kashewa yana biya a hankali kenan. To Dakta, kamar yadda rahotanni ke nunawa an amince da kuɗaɗen ne waɗanda za su kai gwamnati har zuwa 3 ga watan Disamban nan a wannan shekara. Yanzu idan an kai watan na Disamba kuɗaɗen suka ƙare, me zai iya faruwa kenan idan kuma ba amince da wani ƙarin kuɗi ba?
To ka san tattalin arzikin Amerika gaba da irin kasuwanci da ake yi da sauransu ya danganta ne ga wannan cewa an yarda da gwamnati za ta iya biyan bashinta, saboda abinda za ka la'akari da shi shine ina ne su wane ne ke biyan gwamnatin bashi. To ko da Najibu wata ƙididdiga ɗazun nan sai kashi kusan 78 cikin 100 na bashin ainihin 'yan ƙasar Amerika ne ke binta kuɗin. Wato ka san tana sai da treasury bond ne.
Irin takardun nan masu daraja
a yi. Takardun A daraja sai ta ashe kuɗi ta abin nan. To da a ce yanzu an kai mako mai zuwa, ko kuma yanzu idan aka kai 3 ga watan Disamba da aka yi wannan ɗagawa da aka yi na wucin gadi. Idan ya kai wannan lokacin ba a biya ba a ɗaga ba, ba ta ɗaga ba, tunda bashin ba za a iya biya shi gaba ɗaya ba. To in ba a ɗaga ba, to za ka shiga wannan bayanin na hukunci cewa ka shiga kamar default, ka gaza biyan ko cika alƙawari, kamar alƙawari ne ka ɗauka.
Mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun Dr. Nasir Danmowa kenan, ɗan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu, inda za mu ɗora daga inda muka tsaya. In za a madadin shi baƙon namu Dr. Nasir Danmowa da Julie Letus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
gaida Muhammad Lalu. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma suwararku kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sani Gulansi Kampala Malama Dori da Alhaji Aska Direba Kampala Malama Dori, inda suka ce salam sashen Hausa na VOA, dan Allah a yau muna so ku ba mu dama domin mu yi kira zuwa ga masu rike da madafan iko na cikin yankinmu na Arewa maso gabashin kasarmu Najeriya akan irin halin damuwar da wannan yankin namu ke ciki. Hakika sanin kowa ne cewa wannan yankinmu na Arewa yana bukatar kulawa irin ta gaggawa domin halin da muka tsinci kanmu a ciki. Daga nan kuma sai sako daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce tabbas akwai bukatar shugabanninmu su jingine duk wani abu da suke yi gefe su tunkari matsalar tsaro da kasar mu take fama da shi gadan-gadan, domin dai sai da rai da lafiya sannan ake batun komai, don haka bamu ga amfanin bade ba idan har babu rai. Sai kuma sako daga Zainab matar Husaini Ali Mai Gishiri Rijau, inda ta ce salam sashen Hausa, a yau ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar matan karkara ta duniya, sai dai har yanzu mu matan karkara ba mu san ana yi da mu ba, don haka ya kamata gwamnatoci da kungiyoyi su dinga tallafawa matan karkara da ilimi da kuma koya musu sana'a, domin ta haka ne kawai mu matan karkara za mu san ana damuwa da mu. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan masu fada aji. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Rilwanu Ibrahim London Wuba, inda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, barazana da kogin Benue ke fuskanta sakamakon ƙarancin ruwa da ke cikin kogin abin jimami ne ƙwarai da gaske, domin hakan matsala ne ga waɗanda suka dogara da kogin kamar masu kamun kifi, masu jiragen ruwa da sauransu. Allah ya kyauta. Masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da takwaran aiki Uhuru Kenyatta ya ƙara fito da ƙasar ta Kenya a matsayin muhimmiya a fagen siyasar duniya. Wannan ita ce gana ta farko da shugaba Biden ya yi da wani shugaba daga nahiyar tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Haɗin gwiwar dabarun Amurka da Kenya yana da muhimmanci, inji Biden, yayin da shugabannin biyu suka zauna a ofishin shugaban ƙasa na Oval a fadar White House. Bayan ganawar, fadar White House ta ce shugabannin sun tattauna kan haɗin gwiwarsu na kare demokradiyya da 'yancin ɗan adam tare da tabbatar da zaman lafiya da tsaro na yankin da hanzarta wadatar tattalin arziki ta hanyoyin magance sauyin yanayi da amfani da albarkatun makamashi masu sabuntawa. Fadar White House ta kuma ce a cikin wannan sanarwar shugabannin sun jaddada buƙatar kawo ƙarin gwamnati mai gaskiya da riƙon amana ga tsarin hada-hadar kuɗaɗe na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, da kuma gabatar da shawarwari cikin lumana ga rikice-rikicen Somalia da Habasha.
Masu sauraro, a nan ne ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki na Alhaji Awola Abubakar Kofar Ruwan Motas Kano, wanda Allah ya rasuwa da safiyar jiya Alhamis. Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage ta ni gabatar da shirin, da kuma Julie Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfi Hashim Gumele da na shirya, na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa, assalamu alaikum.